Daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karan muna mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Alheri Grace Abdu ce tare da Hafsa dan mai soro daga birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan zaɓukan da aka gudanar a jihohin Najeriya da suka bar baya da ƙura a jam'iyyar APC. Yaya kuke ganin tsatsaguwa da ake samu a ko'ina a cikin wannan jam'iyya? Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gabatar da wasu sababbin sharuɗan da gwamnatin Amurka ta gitta kafin a sake shata duk wata sabuwar yarjejeniyar nukiliya da Iran, kuma ya yi barazanar saka takunkumin da zai ruguza tattalin arzikinta idan har Iran ɗin bata canza hali ba. Jerin sharuɗan guda 12 ya zo ne a wani bayani da Pompeo ya gabatar a cibiyar Heritage, inda ya fayyace alƙiblar da gwamnatin Trump za ta ɗauka bayan da ta fice daga cikin yarjejeniyar nukiliya ta Iran a farkon watan nan. A ƙarƙashin kowace sabuwar yarjejeniya, Pompeo ya nanata cewa dole Iran ta amince da daina ƙera makaman nukiliya har abada, kuma ta baiwa masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya damar shiga duka sassan ƙasar domin ganin abin da ke faruwa. Ya ƙara da cewa dole ne Iran ta kawo ƙarshen haɓaka makamai masu linzami da take yi, ta kuma daina ta da zaune tsaye a yankin gabas ta tsakiya. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya yi watsi da wannan barazanar. Gwamnatin Amurka ta saka wa ta ƙasar Venezuela takunkumin karya mata tattalin arziki a matsayin horo akan abin da Amurka ta kira haramtaccen zaben da aka gudanar, wanda ya sake maido da shugaba Nicolas Maduro akan karaga har na tsawon wani wa'adin na shekaru 6. Dangane da hakan ne, shugaba Donald Trump ya rattaba hannu akan wata dokar gwamnati da ta haramta wa Amurka yin duk wata cuɗanya ko alakar cinikin man fetur da ƙasar Venezuela, ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da Allah ya yi wa arzikin man fetur. To amma a can Venezuela, Maduro sai murna yake yi, yana bayyana nasarar da ya samu a matsayin abin tarihi bayan da ya lashe kaso 68 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa, yayin da abokin takararsa mafi kusa Henry Falcon, wani tsohon soja, ya ƙarƙare da kashi 21 cikin 100 na ƙuri'un. An rantsar da Gina Haspel a matsayin sabuwar shugabar hukumar leƙen asirai ta Amurka, wato CIA, wacce ta shekara 30 tana aiki da hukumar, inda ta zama mace ta farko da ta shugabanci ofishin. Shugaban Amurka Donald Trump ya halarci rantsarwar da mataimakin shi Mike Pence ya yi mata a babban ofishin hukumar da ke wajen Washington. Gina na da tsauri, tana kuma da ƙarfi in aka zo wajen kare Amurka. Gina ba za ta taɓa janyewa ba, a cewar Trump. Mata da mazan wannan hukuma sun cancanci shugabanci mai kyau, kuma shi ne abin da suka samu a yanzu. Gina Haspel za ta maye gurbin Mike Pompeo, wanda a halin yanzu ke matsayin sakataren harkokin wajen Amurka, wanda shi ma halarci rantsar da mataimakiyarshi a baya a matsayin shugaba a yanzu. Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa zai ba da umarnin bincikar kutsen da aka ce wani mai bawa hukumar binciken ƙasa ta FBI rahoto ya yi a cikin kwamitin kamfen ɗin shi na shekarar 2016, har ya haddasa rikici a ma'aikatar shari'a ta ƙasa. A wani bayani da Sarah Iskar ta bayar a yammacin ranar Lahadi ne, ma'aikata shari'a ta ba da sanarwar cewa ta umarci babban sufeto kan ya tantance ko akwai wani rashin dacewa ko dalilan siyasa a yadda hukumar bincike ta FBI ta gudanar da binciken sirrinta kan mutanen da ake zargin suna da alaka da wakilan Rasha da suka yi shishigi a cikin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 da aka yi a nan Amurka. A cikin mintuna kaɗan bayan da shugaban ƙasar ya taɓo wannan batu a shafinsa na Twitter, muƙarraban gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama sun mai da martani. Sun yi imanin cewa barazanar da Trump yake ita ce mafi muni da aka taɓa yi wa ma'aikatan shari'a tun bayan da Trump ya kori shugaban hukumar binciken manyan laifuka, wato James Comey, a yayin da yake bincikar kamfen ɗin shi. Jami'an Afghanistan sun ce waɗansu 'yan tawaye da ba a gane ko su waye ba sun kashe ma'aikatan zubar da sharar mahaƙar ma'adanai tare da sace guda daga cikinsu. Harin ya auku ne a safiyar yau Litinin a lardin Kandahar da ke kudancin ƙasar. Kakakin shugaban 'yan sandan lardin ya ce ma'aikatan na gyara wurin ne domin a fara wani aikin girka bututun mai na biliyoyin daloli mai suna tafi. A farkon wannan shekarar dai kungiyar Taliban ta yi alkawarin bada haɗin kai domin cimma nasarar aikin, saboda yadda ta fahimci mahimmancin aikin ga ƙasar, kuma ba su ɗauki alhakin kai harin ba. An samo sunan tafi ne daga ƙasashen da suka yi haɗin gwiwa domin yin aikin, wato Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan da kuma India.
To, a gaida mai Hafsat ɗan mai soro da karanto labaran duniya. To, kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin rikicin cikin gida da ake fama da shi a jam'iyyar APC a jihohin da aka gudanar da zaɓuka za su kasance, bari mu yi shimfiɗa da ra'ayoyin da wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal ya aiko mana bayan zaɓen ƙananan hukumomi a jihar Oyo da aka gudanar ba tare da zaɓen share fage da ba, wato wanda 'yan jam'iyyar da dama suka bayyana a matsayin ɗauki ɗora. Ga bayanin nasu.
Eluye mi mukaila aba mu jidari ba saboda dai jama'a kungiya sauran kungiya na party ba su je taro da su ba APC ko su kai zabe ko bai dace ba a cikin doka na constitution of Nigeria ya kamata sauran party su fada a yi zabe a zabe wanda zai zama chairman na local government amma a bagri APC shi kiyata kana a juma bi the governor shine su hada aka zabe su amma a cikin bangare na APC akwai masala akwai Youth Forum da suna taro da Alhaji Shitu, Senator Mansura, State Chairman Alhaji Bashiru da sauran su ma ba su ji daɗin zaben da aka yi ba don ba su da jama'a a cikin chairmanmomi da suka zabe da kanceloni da suka zabe da su chairman gwamna da ya ki su bai haɗin kan da su ba.
To, amma gwamna ya yi kira gare su da su zo a haɗa kai domin a ƙarfafa jam'iyya.
To, ai shi gwamna tun da shi yake da ƙarfi shi ne da za su yi ba da wanda zai kawo zaman lafiya ba. Ina so situation to by that isilin ba a je local government ward a zabe a zona ceto a wannan ward local government a kawo chairman so su je primary election bayan primary election shine za a zabe chairman ne wanda zai je amma babu wannan caretaker committee da yake amfani da su shine ya ce su je a yi zabe kasan wannan dai ba cikin constitutional party ba ne kuma ba wanda zai yarda da wannan zincin nashi
surana Tafiq Adeleke a karshen akeli
zabe local government ya tafi ya bar baya da kura wasu ba su ji dadi ba kai ka ji dadi
wallahi na ji dadi mu yi ba wani problem kun da ya je ya isabi sun je sun dawo mun je gida lafiya ba fada.
To, amma akwai wannan da suka zargi gwamnati Ajimobi cewa bai kira bangaren Senator Mansura, bangaren Barrister Shitu da shugaban ma jam'iyyar APC a nan jihar Oyo wato Basiru ba su shiga wannan zabe ba.
Eh, abu da aka kira siyasa kenan, saboda tsakanin su ba sabu da faru ba. Mun ji amma ba mun sabu da faru ba.
Sunana Alhaji Bello Abubakar Ilfofo. Ka san shi al'amarin siyasa yanda yake. Ko yaushe kan iya kasancewa wanda ya gaba da nasara akwai matsalar da zai dora aka rashin nasarar da yake tare da ita. Sai in da ka ga al'amarin zabe wani ya kajiya ce zai shiga bai ga alamu yana da nasara ba. In ka ga kana da alamun nasara ga zabe ba za ka ja da baya gare shi.
Sunana Hassana. Gaskiya zaben kananan hukumomi ba a yi adalci ba don ya kamata gwamnan garin nan ya nemi duk wanda yake da haƙƙi a jami'an APC ya jawo shi sannan a yi gumurzu da shi. Gaskiya ni APC ce amma ban ji daɗin abin da ya yi ba. Ba yi adalci ba inda adalci ya bi ma babu shi. Tunda shi yana da abin shi shine mu akan kujera ya ba wanda yake so.
Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A Hassan, batun kuma da zamu so mu ji ra'ayoyinku akai kenan yau. Yaya kuke ganin wannan rikicin cikin gida da jam'iyyar APC ke fama da shi a jihohi zai shafi jam'iyyar?
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi. 2055 2655 2655.
To, madalla, muna kai tsaye muna tare da mai kira na farko daga jihar Adamawa, ke bisa laya Adamawa.
Sunana Abubakar dan Hajja daga garin Gurori a jihar Adama.
To, Malam Abubakar, kana ganin yadda ake fama da tashin-tashina a jam'iyyar APC duk inda aka gudanar da zaɓuka, ya kake ganin lamarin?
Gaskiya mu wannan abu yana bamu mamaki, saboda jam'iyya sai ta haɗaka. To, kowane ɓangare sai su nuna su ne, kowane ɓangare sai su nuna su ne, gaskiya kamata su nuna haɗin kai, su nuna da taku, su haɗa muna kan jam'iyyar nan.
To, madalla, daga Adamawa bari mu tafi Nasarawa. Nasarawa, kai ya kake ganin lamarin, wake bisa layi?
Malam Idris ne.
Malam Idris, a ɗan nisanci rediyo.
Ok, to. Na gajiya.
Yawa, to ba lafiya lau, an wuni lafiya, an sha ruwa lafiya?
Lafiya kalau, lafiya kalau ya aiki.
Lafiya lau, to ya kake ganin lamarin?
To, al'amarin nan dai gaskiya, dan suka ɗau wannan abun hagaskiya abun ba a ganci ba cikin al'amari. Saboda idan aka ce za a yi zaɓe ba za a bi yankin, ba za a bi ka'idan constitution ba, to gaskiya akwai matsala cikin al'amari. Saboda idan za a yi zaɓe su abinda mutane suke so ba shi ne gwamnati suke so ba.
To, madalla, to Malam Idrisu, mun gode, bari mu tafi a Jigawa, ke bisa layi, ya kake ganin wannan lamarin? Wannan kusan sai ka ce abin da ya ruguza jam'iyyar PDP ke na a lokutan baya.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mai magana Rabi'u Ugoma daga Gagara, karamar hukumar Gagara.
To, Malam Rabi'u, ka nisanci rediyo, yana dawo mana.
Eh, na yi nesa da ita.
Ya, wato ya kake ganin wannan batu kai?
Eh, gaskiya dai ni abin da zan ce, duk wasu alamomi na rugujo jam'iyya ya tabbata daga jam'iyyar APC.
To, ina ma?
Yawa, saboda in kika duba, kowace da gwamna ba shi da haɗin kai tsakaninsa da sanatocinsa da rafinsa. Duk jihohin Arewa, duk jihar da take ta jam'iyyar APC ce. Kamar munan in kika ɗauka a Jigawa, mai girma gwamna yana ta faman rijima da wancan sanatan da wancan rafin, taya za a ci zaɓe, taya haɗa zai iyo. Kawai mu dai addu'anmu, Allah Allah kai mana kujerar Baba Buhari. Eh, bayan nan kuma kowa zai gani a ƙoƙon shansa.
Yawa, to Malam Rabi'u, mun gode. To, bari mu sake komawa Nasarawa, kai ko ya kake kallon wannan lamari? Idan haka lamarin yake a kowace jiha, ina mafita?
To, kuna magana da Muhammad Yahaya Kura.
Ya, wato Malam Muhammad, barka da warhaka. An sha ruwa lafiya, kamar layinka ya tsinke. Kana tare da mu? To, kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bisa ga dukkan alamu, muna samun matsalolin rayuka, ana samun su sai dai ko dai ba kwa jin mu ko kuma ba ma jin ku, kana kuma sauti ya rika yankewa. Batun da muke so mu ji ra'ayoyin ku akai shine batun rikicin APC. Wake bisa layi? Malam Dayabu, daga ina kake goya?
Kaduna, hayar gasa.
Yawa, to Dayabu, Kaduna na cikin ɗaya daga cikin jihohin da ake nuni da cewa jam'iyyar ta dare.
Na'am.
Me ya kawo haka kuma ya za a shawo kan lamarin?
Abin da ya kamata a yi. Su shugabannin jam'iyya su yi ƙoƙari su jawo jama'ar jam'iyyarsu a tabbatar da cewar an yi adalci saboda irin abin da za mu tunkara kuma nan gaba.
To, Malam Dayabu, layin naka yana cicijewa, sabili da haka dole mu ja maka burki don mu ci gaba. To, bari mu je Ibadan. Ibadan, wake bisa layi?
Aliyu Nuhu Ba'are.
To, Ba'are, a makwabciya jihar Oyo, an yi zaben ƙananan hukumomi, ba ma ko zaben share fage bisa ga dukkan rahoton da muka gabatar ɗazu-ɗazun. Ya kake ganin wannan zai taimaki jam'iyyar APC a zaɓuka na gaba?
to abinda muke fata dai Allah ya taimake jam'iyyar APC daga ainihin miyagun mutane masu hadama, saboda mafi yawa hadaman neman mulki ce take sa ba sa tsaya su hada kansu.
To mun gode daga Ibadan, kuma bari mu nufi jihar Borno. Wake bisalai a Borno?
Hamman Musa daga Askira, Borno State.
To Malam Hamman, an sha ruwa lafiya?
Lafiya kalau, alhamdulillah.
To ina gudun muka ga shirin kai kuma yau?
To mu dai kullun abin da muke faɗi, ɗan Najeriya hankali mu kullun abu ɗaya ne. Idan aka yi abu in mutum bai ji daɗi ba, kullun fata yake abin ya lalace, amma idan aka yi haƙuri fa duk abin zai wuce. Saboda haka mun wannan abu da ya gudana, ko da an ji daɗi ko ba a ji daɗi ba, a yi haƙuri. Mu kamar mu mutanen Borno mun san halin da muka shiga, saboda haka muna fatan Allah ya bada nasara a zama lafiya, amma suna bashi da amfani.
To Malam Hama, mun gode, bari mu nufi Ogun, jihar Ogun. Wake bisalai a jihar Ogun?
Alhaji Usman ne, baka sai da nawa baki bakin kasuwar Rimi Kano.
To Alhaji Usman, ina gudun boka ga shirin, ya kake ganin wannan lamari?
Gaskiya damu wannan kusan manuliya ce, Allah dai ya kiyaye zaɓen da za mu zo na gaba. Akwai yiwuwar PDP ba za su samu yadda suke so ba, saboda a yanzu da muka fara koyon yadda za mu yi mu murƙushe sun, Allah ya nuna mana.
To ana magana ne ta jam'iyyar APC ba jam'iyyar PDP ba, ana magana rikicin cikin gida na jam'iyyar APC.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, jihar Plateau ne wake bisalai?
Nuhu Usman Jinger ne kike magana da shi, daga jihar Plateau.
To Nuhu, ya lamarin yake a jihar Plateau?
Jihar Plateau ni abin da zan ce shi ne, maganan zaɓe da aka yi, daman APC an riga an ba gwamnoni ƴanci su ne su gudanar da zaɓe a jihohinsu, su ne kuka dama a party. Saboda haka kowane mutum ya kamata ya yi haƙuri, abinda gwamna ya shirya shi ne kawai kowa ya kamata ya bi.
Ba a to demokuraɗiyya kenan, gwamna ya zauna ya shirya kowa ya bi, ina demokuraɗiyya
kuma? Tun farko idan kika lura APC haka aka yi lokacin da kwankwaso da...
To layin naka ya tsinke, bisa ga dukkan alamu inda za mu kuma jabirki kenan yau, sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu ba ku wannan dama. Ga shirinmu na gaba. To madalla, sai kuma labarin wasanni.
Labaran wasanni.
Jama'a, muna fatan mun samu kulami lafiya a wani sabon shiri na labaran wasanni. A kwanakin nan da kyarka samu tauraruwar da ke ta haske kamar ta dan kwallon kafar nan na kasar Misira, wato Muhammad Salah, wanda a wannan karan ma ya sake cin wata lamba ta girma ta yabo, wacce ita ce lambar mutane masu sana'ar kwallo wanda ake kira Professional Football Association ta duniya, wuce magoya bayan wannan kungiya ko kuma mutanen da ke bin harkokin kwallon kafa suka taru suka zabe shi domin a bashi ta wannan kakar wasanni da muke ciki. Shi wannan tsohon dan kwallo na Chelsea da Roma, wanda kuma yanzu yake buga Liverpool, dama ya riga ya ci lambobin girma da dama bayan wannan da muke magana yanzu nan, domin shine ya kwashe lambar yabo ta Premier League na wannan kaka da muke ciki. Ha kuma marubuta labaran wasanni na duniya su ma sun ba shi lambar yabo ta su, kamar da BBC da kuma hukumar kwallon kafa ta Afirka da suka taru suka ba shi. A wannan karama ta baya bayan nan da aka yi masa, misali ne ya kwashe kashi 99 cikin 100 na yawan ƙuri'un goyon bayan da mutane da suka jefa ƙuri'u ta hanyar kwamfuta suka jefa a lokacin da aka gabatar da sunayen 'yan wasa daban-daban. Saboda haka ya samu nasara akan gogaggun 'yan wasa su David De Gea na Manchester United da Kevin De Bruyne na Manchester City da Eden Hazard na Chelsea da Harry Kane na Tottenham Hotspur da kuma Raheem Sterling shi ma da na Manchester City, wanda duk an saka sunansu a cikin masu gasar neman wannan wato lambar girma ta PFA. Yanzu buri ɗaya ya rage wa shi Mohamed Salah ya samu ya cika shi, wannan ko shi ne cewa a wannan shiga ta farko da ya na buga Liverpool ɗin ya taimaka mata ta ci kofin UEFA na ƙasashen Turai a wasan da za ta yi da Real Madrid a ranar Asabar ɗin nan mai zuwa. Hukumomin kwallon kafa na ƙasar Cote d'Ivoire ko Ivory Coast sun kai ƙarar hukumar kwallon kafa ta kanta ta duniya, wato FIFA, a gaban kotun kwallo ta duniya mafi ala. Wannan ya biyo bayan da ita hukumar kwallon kafa ta duniya da FIFA din ta sake bada umarni a karo na biyu na cewa sai a binciki harkokin kudade na shiga da fita na ita hukumar kwallon kafa ta Cote d'Ivoire din. Wannan su hukumomin kwallon na Cote d'Ivoire suna ganin kamar yana bata musu lokaci kuma yana janye hankalinsu daga abin da ya kamata su maida hankali a kai, wanda shine neman sabon kocin da zai mai gurbin tsohon kocin su dan Belgium Marc Wilmots da ya bar su. A matsayin wanda suke rike da kofin, kungiyar kwallon kafa ta Cote d'Ivoire Elephant ko kuma giwaye sun fuskanci abun jin kunya kware da yake an fitar da su tun ma shiga farko a gasar kasashen da za su yi gasar cin kofin kalubalen ka na African Nations Cup na gaba. Sannan kuma ba su iya zuwa gasar cin kofin duniya na wannan shekarar da za a fara a kasar Rasha ba. Jama'a, abin da ya sauka labaran wasannin wannan Litinin daga mu da Amurka kenan. Sai wutar Litinin, Allah ya kai mu, mun bar ku lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wannan watan ne shugaba Donald J. Trump ya rattaba hannu kan wata doka ta hukumar tsaron ƙasa ta Amurka da aka lakawa suna Blue Campaign ta shekarar 2017, wadda za ta taimaka wajen yakar safarin mutane da ma kare waɗanda aka yi safarar su. Wannan dokar da aka rattabawa hannu ranar 14 ga watan Fabrairu a hukumance za ta baiwa hukumar tsaron cikin gida ko ƙasa izini a karo na farko na dunkula ƙarfinta wuri ɗaya a ƙoƙarin da hukumar da a takaice ake kiranta DHS take yi na yaƙi da kuma faɗakarwa kan safarar mutane. Aiki tare da jami'an tsaro da gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu, wannan kamfe zai tallafa wa ƙoƙarin da hukumar ke yi don kare 'yancin walwala da masu ci da ƙarfin wasu gaban shari'a. Ta wannan kamfe, hukumar tsaron gida ko DHS a takaice za ta wayar wa al'umma kai kan safarar mutane, amfani da haɗin gwiwar da take da ita da albarkatun da take da ita na ilmantar da jama'a ta yadda za su gane masu safarar mutane kuma za su gaya wa jami'an tsaro idan suka yi kicibis da masu safarar mutane. Dokar ta Blue Kamfe zai aiki da wasu sassa na hukumar DHS kamar sashen bincikenta, jami'an kwastam da jami'an tsaron kan iyaka da cibiyoyi da suke horas da jami'an tsaro da wasu da za su horar da jami'an tsaron da wasu masu ruwa da tsaki domin ƙara gane masu safarar mutane da kuma ba da kariya ga waɗanda aka yi safarar su, kana da kawo masu safarar gaban shari'a. Wannan dokar za ta ƙarfafa wannan shirin yaƙi da safarar mutane da tuni wannan hukuma take yi. DHS na da alhakin binciken masu safarar mutane, kama su da kuma ba da kariya ga waɗanda aka yi safarar su. DHS na ba da taimako ga waɗanda ba 'yan asalin Amurka ba ne da aka yi safarar su. DHS na amfani da wanda aka zalunta domin yakar safarar mutane, waɗanda zai ba da damar ganowa da sabunta waɗanda aka yi safarar su tare da yin bincike da hukunta masu safarar mutane. Hukumar ta san cewa zai yi wa waɗanda aka yi safarar su wahala su fito su ba da haɗin kai da jami'an tsaro saboda tsoron da suke tattare da shi. Domin haka, hukumar tana da ƙudurin ci gaba da taimakawa waɗanda aka yi safarar su har sai sun samu nutsuwa. A ayyana watan Junairun shekarar 2018 zaman watan yaƙi da bauta da hana safarar mutane, shugaba Trump ya ce safarar mutane laifi ne wanda ya saba wa tsarin rayuwarmu ta bil'adama. An kiyasta mutane miliyan 25 da yanzu haka aka yi safarar su don sa su karuwanci da wasu ayyuka, a cewar Mr. Trump. Masu safarar mutane na yin alkawarin samar da rayuwa mai kyau da samun dama iri-iri ga waɗanda suka yi wa tarko, wanda daga ƙarshe babu abin da suke gani illa bautarwa. Ta kamfe ɗin hukumar tsaron ƙasa ya ce duk Amurkawa za su koyi yadda za su gane masu safarar mutane da kuma yadda za su kai ƙara ga hukuma. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubutawa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
Hafsa Maina da wannan sharhi. Yanzu kuma ga Musa Muhammad Kolari da nasiha Ramadan.
Ina kiran ƴan kasuwa su sassautawa talakawa a bisa idan suka zo za su saida kayan su su saida musu da rahusa saboda mai karamin karfi ya samu shi ma yayi amfani da kayan nasu. Akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa manzon Allah yana cewa ku sayo a wuri mai sauki, idan za ku sayar da sauki. Saboda haka ƴan kasuwan mu su yi adalci, idan suka sayo kar su dora ribar da tafi karfin talaka yanda zai saya iji dadi.
Allah gafarta malam, ya batun sadaka musamman a cikin wannan wata na azumi?
Batun sadaka a cikin wannan azumi kowa ya sani, kowanne malami ma ya sani cewa a cikin wannan watan idan kai sadaka guda daya Allah ba zai ninka maka sau goma kawai ya tsaya bane, Allah zai ninka maka har ya zuwa 700 a cikin wannan watan. Shi yasa duk inda masu kudi suke suna kwadayin su yi sadaka a cikin wannan watan. Saboda haka muna kira ga jama'a su yi kokari su yi sadaka, kar su rike abun hannun nasu. Saboda Allah ta'ala madaukakin sarki yana cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa azama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Saboda haka tun kana da rai zaka yi kokari ka yi sadaka ta amfani ka a lahira, ba bayan ka mutu ka bar dukiya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace al'adlu hasanun walakin fil umara'i ahsan. Adalci kowaye yayi shi yana da kyau, amma da sarakan mu za su yi adalci a tsakanin talakawan su shi yafi kyau. Sa'ala madaukakin sarki kai yana cewa in aidilu huwa aqrabu litaqwa wattaqullah. Ku yi adalci, ku yi adalci shine yafi kusanci da jin tsoron Allah ta'ala madaukakin sarki. Allah ta'ala madaukakin sarki abinda ya faɗa kina cikin Qur'anin sa. To muna kira ga jama'a duk inda jama'a suke su yi adalci.
To madalla Musa Muhammad Kolari kenan da nasiha Ramadan. Kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai.
Gwamnatin Amurka ta saka wa kasar Venezuela takunkumin karya masa tattalin arziki a matsayin horo akan abin da Amurka ta kira haramtaccen zaɓe wanda aka gudanar, wanda ya sake maido da shugaba Nicolas Maduro akan karaga har na tsawon shekaru 6. Dangane da hakan ne shugaba Donald Trump ya rattaba hannu akan wata dokar gwamnati da ta haramtawa Amurkawa yin duk wata cuɗanya ko alakar cinikin man fetur da ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gabatar da wasu sababbin sharuɗan da gwamnatin Amurka ta gitta kafin a sake shata duk wata sabuwar yarjejeniyar nukiliya da Iran, kuma ya yi barazanar saka takunkumin da zai ruguza tattalin arzikinta idan har Iran ɗin ba ta canza hali ba. Jerin sharuɗan guda 12 ya zo ne a wani bayani da Pompeo ya gabatar a cibiyar Heritage, inda ya fayyace alƙiblar da gwamnatin Trump za ta ɗauka bayan ta fice daga cikin yarjejeniyar. An rantsar da Gina Haspel a matsayin sabuwar shugabar hukumar leƙen asirai ta Amurka, wato CIA, wacce ta shekara 30 tana aiki da hukumar, inda ta zama mace ta farko da ta shugabanci ofishin. Shugaban Amurka Donald Trump ya halarci rantsarwar da mataimakin shi Mike Pence ya yi mata a babban ofishin hukumar da ke wajen Washington. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa zai bada umarnin bincikar kutsen da aka ce wani mai bawa hukumar binciken ƙasa ta FBI rahoto ya yi a cikin kwamitin kamfen ɗin shi na shekarar 2016, har ya haddasa rikici a ma'aikatar shari'a ta ƙasa. A wani bayani da Sarah Iskar ta bayar a yammacin ranar Lahadi ne, ma'aikatar shari'a ta ba da shawarar cewa ta umarci babban sufeto kan ya tantance ko akwai wani rashin dacewa ko dalilan siyasa a yadda hukumar binciken FBI ta gudanar da binciken sirrinta.
To a gaishe ki jama'a masu saurari, nan kuma zamu da sa'aya sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana. Ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com. Yanzu a madadin
Hafsat Bello ɗan mai soro
da malama Julie Gresham da ma injiniyan mu Zubair Alheri, ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya. Hafsat aje a sha ruwa da alheri.